نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتشاهد ذوات الربيع الأول shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yayi daidai da 10 ga watan 10 shekara ta 2022 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala ƴan uwa a cikin littafin mai albarka na al-kaba'ir na babban malamin addinin musulunci Shamsuddin Zahabi alaihi rahmatullah dan uwa wannan shine darasin mu na biyu a cikin karatun littafin satin da ya gabata mun fara karatu ne a cikin abin da ya shafi tarihi a takaice na malamin da ya rubuta littafin yau kuma insha Allah ta'ala kai tsaye zamu shiga karatun littafin ne amma zamu fara da muqaddima al'ada ce ta malamai kusan duk malamin da ya rubuta littafi yakan yi muqaddima galibi shine mafi yawan abin da aka fi sani galibi duk malamin da ya rubutu yakan rubuta muqaddima kuma malamai suka ce duk dalibin da yake so ya fahimci littafi kafin ya fara karanta shi ya fahimci menene abin da yasa malami ya rubuta littafin da ya rubuta sannan me yake so ka fahimta a ciki sannan me zai jagorance ka wajen ka gane abu kaza da abu kaza yasa a cikin littafin shine ka karanta muqaddimar sa dan galibi idan ka karanta muqaddimar malami to zaka ga ka dauke kashi daya bisa uku na fahimta littafin to amma duk lokacin da ka zo ka shiga karatun littafi kai tsaye ba tare da karatun muqaddima ba to abubuwa da dama su wuce ka akwai kuma istilahat wasu techniques da malamin yakan sa a cikin littafin wanda ya riga yayi bayani su ne a cikin muqaddima to kai da baka karanta muqaddima ba za ka fahimci abin ba misalin da zan ba mu shine littafin bulugul maram na ibnu hajar al-asqalani alaihi rahmatullah duk wanda ya karanta littafin bulugul maram za ku ga Ibn Hajar idan ya kawo hadisi wani lokaci kawai sai ya ce maka rawahul arba'a wani lokacin kawai sai ya ce maka rawahul thalatha wani lokaci sai ya ce maka rawahul khamsa illa kaza to duk wannan istilahi nasa da yake sawa a cikin karshen hadisi ya riga yayi bayanin sa ne a cikin muqaddima idan ba karanta ba za ka fahimta ba zaka ji ya ce idan na ce mutum bakwai ina nufi da wani da wani da wani da wani idan shida nace akwai wanda nake nufi idan biyar nace duk yayi bayanin su ne a cikin muqaddima to laka yan uwa karatun muqaddima yana da kyau kware da gaske kafin alal kalla shi mai rubutu littafin ka fahimci ina ya dosa to laka yan uwa insha Allah ta'ala yanzu mu dan shiga muqaddimar da shi Imam Az-Zahabi ya rubuta da kansa za ku ga muqaddima biyu ce ga wanda nasu mai sharhi ne ko to ta gaban ta karshen wacce daga ita sai karatun littafin to ita ce wacce zamu karanta مالتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه وسلم مالن يفارى ya bude littafin sa da neman albarkar sunan Allah madaukakin sarki ita ce bismillah yace bismillahir rahmanir rahim malami suka ce duk inda kaga bismillahir rahmanir rahim jumla ce da an bude ta da ɗaya daga cikin huruful jar wanda huruful jar kuma ba a bude jumla da su sai suka ce akan kaddara wani abu a gaba ma'ana abda'u bi barakati ismillah ina fata an fahimta ina farawa da neman albarkar sunan Allah idan karatu zaka fara idan rubutu zaka fara idan wani aiki ne na yau da kullun zaka fara to akwai buƙatar ka nemi albarkar sunan Allah madaukakin sarki wajen fara abin da zaka fara sannan sai malam yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya da jinjina da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda shine ubangijin halittu gaba daya al'alamina sune halittu dukannin su asali in aka ce al'alam al'alam shine kullu ma si wallahi subhanahu wataala duk abinda ba Allah ba sunan sa alam duk abinda ba Allah ba da sama da ƙasa da abinda ke tsakanin su da halittun da suke cikin su gaba daya dukannin su alam shi sa da aka ce alhamdulillahi rabbil alamina godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu komai da komai ya shiga ciki ina fata an fahimta yan uwa sannan sai ce wala udwana illa ala zalimina babu fito na fito babu gaba illa ala zalimina sai ga wanda suke azzalimai in aka ce azzalimina zalunci iri biyu ko dai babban zalunci ko karamin zalunci in aka ce babban zalunci sune kafirai mushrikai wanda suka fita daga hanyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to su irin gaba da kiyayya ake yi da su gaba ce ta gaba daya bada bainana wa bainakumul adawata wal baghada hatta tu'minu billahi wahda kamar yadda annabi ibrahim ya gaya mutanen sa gaba da kiyayya ta tabbata tsakanina da ku abu ɗaya zai sanya sulhu tsakanina da ku shine ku juyo ku dawo ku imani da Allah madaukakin sarki to wannan gaba ta gaba ɗaya kenan ko kuma az-zalimin yana nufin karamin zalunci ba ana musulmi amma wanda ya zalunci kansa ta hanyar zakkewa abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta musulmi ne shi bai yi ridda ba amma kuma yana da abubuwan da yake saban Allah ne kaucewa dokokin Allah ne to shi wannan za a yi gaba da kiyaya da shi gwargwadon laifinsa sannan kuma za a so shi gwargwadon musuluncinsa an gwana fata an fahimta malai ce wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin sannan yayi salati da sallama ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sayyidil mursalina shine shugaban manzanni gaba daya wa imamil muttaqina kuma shine jagora na masu tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah wa ala alihi wannan salatin ya gangaro har zuwa kan iyalansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa sahbihi da sabansa wa sallam aminci ya tafi zuwa gare su to ɗan uwa wannan gabar za ku ga malam ya fara ne da abubuwa kamar guda uku ko hudu na farko bismillah na biyu godiya ga Allah madaukakin sarki na uku shine salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wannan ɗaya ne daga cikin abinda malaman musulunci suka tafi a kansa duk lokacin da mutum zai yi ta'alifi ko zai yi karatu ko zai bude magana ko zai yi khutba ko zai daura aure ko wani abu da ke da muhimmanci a rayuwa abinda ake so ya fara da shi kenan na farko ka fara da sunan Allah madaukakin sarki da ambatan sunan Allah madaukakin sarki kamar yadda muka yi bayani a baya malamai suka ce saboda hadisin da Abu Hurairah ya fitar da shi radiyallahu anhu wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan nasa hakan Ibn Hibban shi ma ya fitar da shi hadisin yana cewa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa kullu amrin zibalin la yubda'u ببسم الله الرحمن الرحيم وتروير وتكما لا يبدأ بذكر الله فهو أقطع وتروير فهو أبتر وتروير فهو أجزم duk ta inganta. Abinda hadisin yake cewa shine dukkanin wani al'amari mai muhimmanci, mai kima da daraja a wajen mai shi, wanda ba a fara shi da ambaton sunan Allah ba, sai annabi ya ce wannan al'amarin abta, mai yankakkiyar albarka ne, mai yankakkiyar daraja ne. To sai malami suka ce duba da wannan hadisi, dukkanin wani al'amari da zaka fara ya kamata ka fara shi da ambaton sunan Allah. Tare da cewa wannan hadisi, wasu daga cikin malaman hadisi suna gani hadisi ne da yake akwai matsala a cikin isnadinsa, kamar babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah a cikin littafinsa Irwa'ul Ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil, yace hadisin bai inganta ba. To amma wanda suka gabace shi daga cikin malamai duk sun inganta hadisin, sun ci alal kalla hadisin, saboda a hanyoyi da hadisin yake da shi da yawa, hadisin za a iya barin sa a martaba ta hasanun li ghairihi, kamar Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah da Ibn Hajar al-Asqalani da Ibn Daqiq al-Idi, haka na Ibn al-Mulaqqi, da wanda yazo a ƙarshe ƙarshe daga cikin su shine Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah, dukkanin sun ce hadisin ya inganta. Suka ce mafi karancin abinda za a dora hadisin ka akai a ce hadisi ne da yake da martabar hasan li ghairihi. Naka sai hasanul ghairi suna kiransa da'iful munjabir. Da'iful munjabir mai raunin da ake iya dora shi. Idan mutum ya je yayi hadari a keke, kafarsa ta karye, sai a samu likita sai yayi mai, sai ya dora shi, sai kafarsa ta warke, sai ya ci gaba da tafiya. Ina fata an fahimta. To akwai hadisin da zaka samu yana da hanyoyi da yawa, amma duk hanyoyin ba su da kyau. To sai malami suka ce aka samu waccan hanyar da wannan hanyar da wannan hanyar, to wannan za ta karfafa waccan ta karfafa waccan, sai hadisin ya zama hasanul ghairi. Ina fata an fahimta. Suka ce to hadisin zai shiga cikin irin wannan al'amari. To malami suka ce din ma ba wannan ba, kamar da shi Imam An-Nawawi ya tabbatar a cikin muqaddimar sahihi Muslim, dan shi Imam Muslim a farkon littafinsa, abinda ya fara bude littafinsa na sahihi Muslim da shi shine da yace bismillahir rahmanir rahim, sai godiya ga Allah madaukakin sarki, yayi bismillah ya hada ta da godiya. To sai yake cewa, wani zai iya cewa me yasa Imam An-Nawawi yayi bismillah sai ya gode wa Allah madaukakin sarki, bayan annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yayi bismillah a wasiqun da ya turawa sarakunan zamanin sa, yana kiran su zuwa ga addinin musulunci, bismillah kadai bai alhamdulillah ba. Yace me yasa Imam An-Nawawi haka, sannan Imam Al-Bukhari shi ma a farkon littafin sa shi ma bismillah bai gode wa Allah ba. Sai Imam An-Nawawi yake cewa mafi karanci kace Imam An-Nawawi koyi yayi da Allah madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani, ba shikenan ba, sura ta farko bayan bismillahir rahmanir rahim sai Allah madaukakin sarki yace me alhamdulillahi rabbil alamin, akwai koyin da ya wuce koyi da Allah madaukakin sarki? Babu. Sannan kuma za ku ga Annabi Sulaiman alaihi salam, lokacin da zai tura wasiqa zuwa ga malikatu Saba, waccan mata ta garin Saba wanda malaman tarihi suke ce mata Bilqis, kun ga wasiqar ta sa da me ta fara da bismillah ko innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi, ma'ana innahu min Sulaimana, haƙiƙa wannan saƙo ya zo ne daga Annabi Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir, sai fara da bismillah. Suka ce kuma hakanan Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, lokacin da ya tura wasiqa zuwa ga sarakunan duniya wanda duniya take hannunsa a lokacin, Farisa da Rum da Misra, a lokacin su suke da sadara, su suke da civilization a lokacin na ci gaba, kamar yanzu ne ka ce America da China da sauransu, kaga duk kasashen duniya sun san America da China wajen kere-kere da karfin makamai suna gaba da su. Ina fata an fahimta. To kamar haka ne a lokacin. To lokacin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya ga ya kamata ya kira su zuwa ga addinin musulunci, ya rubuta musu wasiqa. To kowanne abin da yake farawa da shi shine bismillahir rahmanir rahim, hadha min Muhammad ibn Abdullah rasulillah, sai ya ce aslim taslim yu'tika Allahu ajraka marratayn, sai ya ce wannan wasiqa daga Muhammad ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan Abdullah manzon Allah,
sai ce ka musulunta sai ka kubuta sai Allah ya baka lada guda biyu. To dan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musu. Malamai suka ce to kun ga annabi ya fara da bismillah. Saboda haka mafi karanci ƴan uwa mu sani cewa duk abinda mutum zai fara ya fara shi da sunan Allah. Wannan zai sa ya samu albarkar wannan abin da ya fara. Haka nan godiya ga Allah madaukakin sarki kuma sai ta biyo baya. Godiya ga Allah subhanahu wataala sai ta biyo baya. Saboda zaku ga Allah madaukakin sarki sura ta farko da godiya ya fara. Kamar da muke bayani a baya, bayan bismillah sai alhamdulillah rabbil alamin. Allah subhanahu wataala yana cewa walahul hamdu fil ula wal akhirah. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki a farkon duk wani al'amari, haka nan kuma a ƙarshen sa. Saboda haka a farkon al'amari idan zaka fara ka godiya Allah madaukakin sarki dan abin da kake yi, idan da Allah bai ga dama ba zaka iya shi. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Haka Allah madaukakin sarki ya faɗa. Saboda haka babu wani abu da zaka iya yin sa idan Allah madaukakin sarki bai ga dama ba, to ka gode masa. Haka nan kuma idan ka kammala sai godiya ta biyo baya, domin idan da bai so ba zaka iya kaiwa ƙarshen sa ba. Shi ya baka dama ka je ƙarshen sa. Shi yasa dan Allah madaukakin sarki ya mana tarbiya ya koyar da mu akan haka. Sai kaga wasu surori na Alkur'ani sai fara su da bismillah, sai fara su da godiya ga Allah madaukakin sarki. Wasu kuma sai rufe su da godiya. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Suratul An'am ko? Haka nan alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah. Alhamdulillahi fatiri as-samawati جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله رب العالمين. بس الله يبود أسدبي دغوديا الله من أكين سركي وسورة رمكم سي الله يرفي سمي دغوديا. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين تيتمي والحمد لله رب العالمين. هكذا وترى الملائكة حافين من حول الأرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قرشان سورة الزمر كو وانكم قرشان سورة الصافات وانا تربية ألا مدوك كين سركي كي سي كو يامنا سوى دا قوديا أفرقن الأمر ألا كي تنشنتتا. هكذا قوديا أقرشان الأمر ألا مدوك كين سركي كي تنشنتتا. سنة حديثة تبتا أسكين سنن sunan na Abu Dauda, sunan na Tirmizi, sunan na Ibn Majah, sunan na Nisa'i, dukkanin su sun rawaito hadisi daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu. Yake cewa allamana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khutbatal haja. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana sanar da mu khutbatal haja. Shine cikin dukkanin abubuwan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake kan fara su da khutbatul haja. Idan annabi zai yi wa'azi sai ya fara da ita, idan zai yi khutba sai ya fara da ita, idan zai daura aure ita yake farawa, idan magana ce ma ta yau da kullun duk da ita yake farawa. Ƴan uwa, shine bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi zuwa karshe ita ce khutbatul haja. Ku ga mai ta kunsa. Za ku ga farko akwai bismillah sai mai innal hamdalillah, wannan ba godiya ga Allah ba kenan. Sannan kuma a cikin ta za ku ga mai wa ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna mai anna muhammadan abduhu wa rasulu. Kun ga ta kunshi duk abin da muka ambata, farawa da bismillah, godiya ga Allah, salati wa manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ina fata an fahimta. Abdullahi dan Musa yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance a yana koyar da mu wannan khutbatul haja din a komai. Shi sa dan uwa yi kokari kai ma kai koyi da irin wannan ɗabi'a ta shugabanka, jagoranka, masoyinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ka zama to waye a cikin addininka. Idan dan boko ne kai, dan kasuwa ne kai, mai sana'a hannu ne kai, ya kasance duk abin da zaka fara ka fara shi da bismillah da godiya ga Allah. Taro ne za ku gayyataka aka yi, conference aka gayyace ka, ko menene kai, ko da a cikin family ne ka tara iyalinka zaka yi musu magana, kada kai ka zo ka fara magana ka ce bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du, sai ka fara bayani. ina fata an fahimta haka ya kamata haka ya kamata mu zamto wayayyu kamar yadda zaku ga kristoci ba sa shakka ba sa kunyin nuna irin wannan abubuwan nasu ba sa shakka ko abu yake yi da zarar wani abu ya dan abin da zaka ji kira Jesus ba ruwansa ko a gaban waye zai fada to amma zaka ga wani musulmi ne idan aka gaice shi taro na wani abu da sauransu kunya yake sai alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah wallahi ka gada wannan abin ka gani zaka ga ita kanta magana da zaka faɗa sai ta fito yadda ya kamata eh saboda ka nemi taimakon Allah a ciki Allah kuma zai taimake ka abin da ya kamata kenan ƴan uwa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa sabban sa tarbiya haka nan sai mutun ya bude sai kuma mutun ya ƙara da me da salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Imam An-Nawawi alayhi rahmatullah a cikin littafin sana al-azkar littafin da ya tattara zikiran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ciki yake cewa koda addu'a mutun yake sanyi idan kana so addu'a ka ta samu shiga to farko ka fara gode wa Allah madaukakin sarki sannan sai kai wa annabi salati karshe ma sai ka gode wa Allah kai wa annabi salati sai kai addu'a ka tsake Allah zai karba insha Allah ta'ala inji Imam An-Nawawi eh wannan bara ce kyauta haka ake yi ka gode wa Allah madaukakin sarki kai wa Allah kirani kambama Allah Allah yana so a kambama shi shi sa duk lokacin da kake sallah idan kana karanta suratul fatiha idan kace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamadani abdi in kace arrahmanur rahim sai ce afna alayya abdi in kace maliki yawmiddin sai ce majjadani abdi bawa na ya kambama ni bawa na ya min kirari Allah yana san kirari to duk lokacin da kazo kai zakai addu'a kai ba Allah kai wa Allah kirari sannan sai kai wa annabi salati dan gatansa kenan sannan sai kai addu'a ka duk abin da kake so sai ka roka idan ka gama addu'a ka karuka kuma karshe sai ka ƙara godiya sai ka biyo ta da salati yace Allah madaukakin sarki mai kunya ne ba zai zara salati da godiya ba yaban ma addu'a ka tsakiya zai karba ne da addu'ar da salatin daga sai karba subhanahu wataala sai ya amsa maka addu'arka Allah ya samu dace
amin
to da ka shi sai ku ga dukkanin littattafan malamai galibi da abin da suke farawa kenan za a yi bismillah a gode wa Allah madaukakin sarki sannan ayyo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati wajen salati za ku ji malaya cewa salatu wassalamu ala sayyidina muhammadin sayyidil mursalina tsira da aminci tabbata ga shugaban mu annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shugaban manzanni ƴan uwa ko shakka babu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine shugaban duk wata halitta da take sama ko take ƙasa shine shugaban ta gaba daya kamar yadda ya faɗa shi da kansa a cikin hadisi mafi tsawo a cikin Bukhari shine hadisin ana sayyidu waladi adam wala fakhara haka ya faɗa yace ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam gaba daya yace ba fa alfahari nake ba annabi baya alfahari baya takama baya jiji da kai ya faɗa ne saboda me tahaddusan bi ni'matillahi la fakhara ila badi yake baraka mai da Allah ya ce an ba bi ni'mati rabbika fahaddis idan Allah ya maka ni'ima babu laifi sai ka zantar na gode wa Allah madaukakin sarki da ya bani ni'ima idi kaza babu laifi eh alfahari ne Allah baya so inna Allah la yuhibbul farihina Allah baya son mai alfahari amma ka zantar da ni'ima Allah madaukakin sarki babu laifi to saboda haka annabi ya tabbatar shine shugaban duniya da lahira gaba ɗaya sai dai a salatin da ya koyar da bakin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare salatul ibrahimi babu lafazin sayyidina a cikin sa sai ƴan uwa su kiyaye ina fata an fahimta باب لفظ سيدنا أتكنسا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هكذا كرنت كذا كتير اللهم صل على سيدنا محمد كايك آدي بعدما بشوفهم بني سبوا الشيء كويد ده كم كأيدر أديني أم وايد تكشيني أنا ين أبندم وندزوا الدين يكويا مكان annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya wa sahabi addu'ar kwanciya bacci allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghabatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta saytabi wa bi nabiyyika alladhi arsalta da sahabin ya tashi maimaitawa annabi addu'ar sai ce amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta sai ya cire lafazin annabi sai ya sa manzo da Allah ya uwa da manzo da annabi wannan yafi manzo ya fa annabi amma sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya masa fada ya ce a ba haka na koyar da kai ba koma ka karanta yadda na koyar da kai saboda yadda annabi ya koyar da abu wahayi ne addini ne addini ne to shi sa ba a canza lafazin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da wani lafazi wanda kake gani kai kamar a wajenka ya fi dacewa babu wannan yadda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da abu haka ake daukar sa saboda haka idan salati zaka yi ko labari zaka bayar babu laifi kace sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan babu laifi amma a salati Ibrahim ba kala lafazin sayyidina malai ce wa ala alihi wannan salatin ya gangaro zuwa ga iyalan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi iyalan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ma idan aka tashi salati ana so salatin ya kunshe su salatin ya shige su saboda ai Allah subhanahu wata'ala ya ce qul la as'alukum alayhi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba Allah ya ce da annabi ka gaya musu cewa ni bana roƙon bana tambayar wani lada game da wannan addinin da na isan muku abinda nake bukata kawai shine al-mawaddata fil qurba ku so makusanta na ku girmama su akwai makusantan da suka wuce iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam babu yan uwan aka ce iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka fahimce shi a mafhumi na musulmi ba mafhumi na shi'a ba in aka ce iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda suke fara shiga ciki shine matansa da ƴaƴansa matansa dukkaninsu iyalansa ne ƴaƴansa su ma dukkaninsu iyalansa ne sannan wanda duk aka haramta musu cin sadaka sun shiga ciki Ali Abbas Ali Aqil Ali 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 Jafar duk sun shiga ciki gaba ɗayansu to haka duk waɗannan alul baiti ne amma ɗan shi an kaji sun ce alul baiti ko ahlul baiti suna nufin wasu mutane ne guda huɗu ko biyar sayyidina Ali nana Fatima Al-Hasan Al-Husaini su kaɗai ne alul baiti ina fata an fahimta wato ku fahimta su a wajen ɗan shi'a hatta nana Khadijatul Kubra da ta haifi nana Fatima ba ta cikin alul baiti wallahi ba ta ciki a wajensu su wanda suke kira a matsayin ahlul baiti sune ahlul kisa ahlul kisa'i ne ahlul kisa'i ma abota bargo wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tattara su a cikin bargon nan yace allahumma haula'i ahlul baiti fa adhhib alaihim ar-rijsa wa tahhirhum tatheera suka ce to iya su kadai ne be ahlul baiti to amma a wajen musulmi duka musulmin duniya aka ce ahlul baiti sun shafi duk wanda sadaka ta kasance haramun ce a gare su duk wanda muka ambata iyalan gidan annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka idan ka tashi salati sai salatin ka ya kunshi iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wa sahbihi da sahabbansa haka na aka ce sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ma dai duk wanda malaman addinin musulunci suka yi ta'arifin sa ya shiga cikin sahabi shi ma ya shiga ciki al-imam ibn hajar al-asqalani a cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba yake cewa sahabi shine mallaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala al-iman walau takhallalahu riddatun yace in kaji an ce sahabi wanda ake kira sahabi shine wanda ya hadu da annabi ya taba haduwa da annabi koda bai ganshi ba da idan tunda akwai makafi a cikin sahabban sa ya hadu da shi kawai sannan yayi imani da shi kun ga wanda bai imani da annabi ba ya shiga cikin sahabbai bai shiga cikin sahabbai ba ko da ya ganshi sau dubu ko da kullun sai ya ga annabi indai bai imani ba sahabi bane sannan wa mata alal iman sannan kuma ya mutu akan imani akwai wanda ya imani da annabi kuma ya ridda daga baya wannan sahabi ne in ana bayanin sahabi ba ka sasa a ciki ba irin munafikan da suke zuwa su ce da annabi sun yadda da shi a zahiri amma a batini ƙarya suke yi idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu amma wallahu yashhadu innal munafiqina me lakadhibuna Allah bai yadda su mu'mine bane to kaga zaka ce wadannan da Allah musulmi ne zaka ce mun sabai ne to matsalar in shi'a kenan idan suka tashi duk wannan tarkacen da wannan sharhi sai ai su ba suna cikin sabai kuma Allah ya ce ai wuta ne kuma kun ce da Allah ya gafarta wa sabai ya akai haka ba sa fahimta ma sa fahimta Allah madaukakin sarki yace yahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum walakinhum qawmun yafraquna suna rantsuwa da Allah cewa suna cikin ku Allah da kansa yace amma fa ba sa cikin ku ba musulmi bane. Saboda duk wanda yake irga munafikai a cikin sahabbai bai ma san menene sahabbai ba. Sai Ibn Hajar ya kara sai ya ce walau ta khallalahu riddatun, ko da mutun yayi ridda ya dawo, idan mutun yayi ridda sai kuma ya dawo addinin musulunci ya mutu addinin musulunci sunansa sahabi. Sahabi yan uwa sahabbai na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkanin su tun daga kan mafi girman su kololuwar su Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu tun daga kansa zuwa na ƙasa dukkanin su bayin Allah ne nagartattu bayin Allah da ake musu kyakkyawan tsammani a babu cikin su babu ma'asumi babu wanda baya saba Allah madaukakin sarki shine abin da ake nufi da ma'asumi ina fata an fahimta sai dai babban al'amari abin da ake tsammani shine alkhairan sa sun fi me sun faladan sa sun fi sharrin sa yawa shi yasa mai a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yace laqad taballahu ala nabi wal muhajiri wal ansar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله يتسوى يا غافر تاموس تو ميسا أكتش أن غافر تاموس صور سنة دوانا أبن ديك نرشن ديديكو تو سوني صحبي دك كان وان ديك أمس سنن صحبي ينقوا إذا ما يأي ليفن دمكي فتاين تو الله يتترس غباتا saboda darajar haduwa da manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da zama da shi da suka yi da taimaka masa da suka yi Allah ya ce to din na yafe muku kuje dukkanin su gaba ɗaya ya yafe musu to amma wani wai an ce wai Allah ya yafe wa sabai sai rinka jin haushi kai me naka a ciki saboda Allah me naka a ciki ni da babu ruwa da Allah ba haushi ya ce wai fadan da babu ruwan ka menene Allah madaukakin sarki fushi aka yi laifin nan ba kai ba kai lokacin ma da aka yi abin nan kakan ba haife shi ba sai Allah ya ce ya yafe musu sai ka zo kana ta wallahi ƙarya ne baka yadda ba to kuma kai ame kai ame to wannan shi yake nuna mana bati da lalati na addinin shi Allah madaukakin sarki mana tsari da shi amin saboda haka idan ka tashi salati sai sahabban Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su shiga ciki ala ragami an fi shi'a sai malai ce amma ba'adu bayan haka faslul khitabi kenan abinda larabawa suke cewa faslul khitabi kenan ana kawo amma ba'adu idan ka gama wani zance kana so ka shiga wani kuma da a lokaci guda sai ka ce amma ba'adu yawa shi sa wai malamai sai da suka tattauna wai wane ne ya fara cewa amma ba'adu wasu malamai suka ce wanda ya fara fadata shine Annabi Adam alaihi salam shine ya fara cewa amma ba'adu saboda me kace saboda Allah subhanahu wataala ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum suka ce Allah madaukakin sarki ya sanar da Annabi Adam sunayen komai da komai suka ce cikin abinda Allah ya sanar da Annabi Adam hadda amma ba'adu suka ce saboda haka wanda ya fara fada amma ba'adu Annabi Adam ne wannan da ijtihadi ne ba hadisi ne tabbata ba wasu kuma suka ce Annabi Dawud ne alayhi salam mahaifin Annabi Sulaiman suka ce Allah madaukakin sarki ya ce wa shaddadna mulkahu wa atainahu alhikmata wa faslal khitab faslul khitab da Allah ya faɗa suka ce shine amma ba'ad wasu kuma suka ce Suhban ibn Zafar ibn Iyas wani sahabi ne dattijo shine ya fara faɗan amma ba'ad mutum ne da Allah madaukakin sarki ya bashi hikima da iya zance khatibi ne har idan ana so a buga misali wajen fasahar mutum da iya hudubarsa sai a ce duk fasahar ka kai Suhban ne Laraba suna buga misali da shi wata rana ya zo wajen Muawiya ibn Abi Sufyan Allah kara masa yarda a lokacin khalifancin sa lokacin da ya shiga wajen Muawiya ya tattara masu huduba na zamanin sa wanda ake ji da su suna ganin sa sai wanda ya kalli wannan sai suka tashi suka fita suka ce muna zuwa ya shugaba idan sun san ogan su yazo shi da ya murmushi yake cewa laqad alima alhayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha yace ai su sun san duk lokacin da nace amma ba'du yace sun san ni ne wanda nafi su iya khutuba gaba daya ko suka ce shine fara cewa amma ba'du to babban dai malin shadi shine yan uwa duk lokacin da kake zance idan ka ce amma ba'adu to abinda kake nufi ka gama da wancan zaka fara wannan kuma za ku ga a cikin khutbatul haja annabi yana faɗa sallallahu alaihi wa sallam yana cewa amma ba'adu fa inna asdaqal hadisi kitabullah
wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakan fada haka, yakan fada haka. To babu laifi kai ma dan ka koya ba ustazanci bane. kana cikin magana an kaje sai ka ce amma ba'ad. Amma sai dai kai hakuri da maganganun mutane. Allah ya sa mu dace. Malaiti fa hadha kitabun mushtamilun ala dhikri jumalin fil kaba'ir wal muharramat wal manhiyat. Malaiti wannan littafi ne da ya kunshi ambatan wata jumla ko wasu jumla na manya-manyan zunubai da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta da kuma abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana. Sai malaiti al kaba'ir, abinda ake nufi da al-kaba'ir, ma naha anhu Allah wa rasuluhu, sune abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana da manzansa, sune al-kaba'ir. Was fil kitabi was sunna, a cikin littafin Allah madaukakin sarki da kuma sunnar annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, duk abinda Allah madaukakin sarki ya hana a cikin littafin sa ko manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana a cikin sunnarsa mai tsarki ingantacciya, to wannan sunansa mai sunansa kaba'ir. Wal athar anis salafi salih, da kuma athar da ya tabbata daga magabata na gari. Malai to qad tadammana Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz liman ijtanaba al-kaba'ir wal muharramat ay yakfur anhu as-sagha'ir min as-sayyi'ati liqawlihi ta'ala. Malaita hakika Allah madaukakin sarki ya lamuncewa ya lamunce a cikin littafin sa mabuwayi mai girma ga dukkanin wanda ya kaucewa ya nisanci manya-manyan zunubai, ayu kaffir anhu sagha'ir, shi kuma Allah madaukakin sarki zai kankare masa kananan zunubansa. Kun ji wata falala ta Allah madaukakin sarki, duk lokacin da mutum ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah yake kankare maka zunubanka shine kawai ka nisanci manya-manyan zunubai. Duk abin da kaji an ce kaba'ir ne ka daina aikata shi, to automatically ko ka ce astaghfirullah ko baka ce ba, kanana zunubanka kuma sai Allah ya rika kankare masu. Kun ji wata baiwa ta Allah madaukakin sarki, ka gujewa shan giya, ka gujewa zina, ka gujewa caca, duk irin waɗannan mai shi sa kaga ashe sanin kaba'ir yana da amfani ko, dan ka san su ka guje musu, saboda su kadai idan ka guje musu kuma sai Allah ya rika kankare maka kanana. Eh kun ga kanana kuma ai babu wanda yasa ya abin nan dinsu. Eh saboda ido kadai ya isa ya zama maka matsala. Ina fata an bayyana. To duk abubuwan da kake dan gani haka, duk sai Allah ya tafi maka da su. Allah ya yafe mana gaba daya. Malai ce liqaulihi ta'ala, saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Idan har kuka nisanci manya-manyan abubuwan da aka hana ku aikata su, ma'ana manya-manyan zunubai kenan, sai Allah ya ce nukaffiru ankum sayyi'atikum, sai mu gafarta muku, mu kankare muku kuma kananan zunubanku. Wa nudkhilukum mudkhalan kariman, mu kuma shigar da ku wata mashiga ta karamci ta girma, ita ce aljannar firdausi. Allah ya samu a ciki gaba daya.
Amin.
Faqad takaffala Allah ta'ala bi hadha an-nasi liman ijtanaba al-kaba'ir ay yudkhilahu al-janna. Malaiti hakika Allah madaukakin sarki ya lamunce ya amince ga dukkanin wanda ya kauce wa manya-manyan zunubai da zai shigar da shi aljanna. Wa qala ta'ala, wata ayar ma Allah madaukakin sarki ya kara cewa wallazina yajtanibuna kaba'iral ithm, waɗanda suke kaucewa manya-manyan zunubi, manya-manyan zunubai, manya-manyan laifuffuka, wal fawahisha, da kuma alfasha, alfashoshi kala-kala suke kauce musu. Wa idza ma ghabibu, kuma duk lokacin da suka yi fushi, hum yaghfiruna, zaka samu suna yin gafara, suna gafarta abinda aka yi musu ya jasu suka yi fushi, ba sa daukar a mummunan matakin da za su yi mai sida na sani. Allah madaukakin sarki ya yabo su daga cikin bayinsa cewa suna kaucewa manya-manyan zunubi, ɗaya daga cikin abinda suke yi kenan. Abu nabi kuma sai Allah ya ce duk lokacin da suka yi fushi, duk lokacin da aka kufula su, duk lokacin da aka fusata su, to gafara suke, saboda fushi matsala ne. Ina fata an fahimta. Yawwa, Allah madaukakin sarki bai ce ba sa yin fushi ba, a'a suna yin fushi idan aka fusata su, amma wajen kokarin aiwatar da fushin nasu ne kuma sai su yi hakuri. Idan malami suka ce ba wai nagarta bace a ce wani ai baya fushi, ka ai wani ko fushi baya, wallahi ba nagarta bace. Daga cikin zaman ka mutum ma shine dabi'a, kana da gariza ta fushi,
idan aka fusata kaka fusata amma aka sai dan Allah ka hakuri shikenan sai ka sauko haka Allah madaukakin sarki yace walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ko zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna da wannan aya bace wal kadhimin al ghayza wal afina 'anil nas wal kadhimin al ghayza da masu gimtse fushi kun ga Allah bai ce wanda ba sa fushi ba a masu gimtse fushi ne gimtse fushi kai sai ka danne shi su Allah yake ba wanda ba sa fushi ba shine wal kadhimin al ghayza sannan sai wal afina 'anil nas da masu fushi da masu yin afuwa ga mutane da masu afuwa ga mutane wata rana sai da Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda yayi bakon wani balaraban kauye mutumin kauye kun san akwai su da jafa'i Allah ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasul ya shigo wajen sayyidina Umar akwai ɗaya daga cikin yan uwansa shi mutumin sayyidina Umar ne na gaba gaba ne wajen sayyidina Umar shi mutumin kauyen da yazo wajen dan uwan nasa ya ce da Allah naga kana da shiga wajen wannan shugaban naku yana nufin sayyidina Umar ya ce da Allah dan kai ne ina so zamu dan gana ma dan gaisa ashe akwai abin da ya kullo a cikin zuciyarsa yace ai ba matsala ai sayyidina Umar mutum ne mai saukin kai mu je ya dauke shi ya kai shi gaban sayyidina Umar yana zuwa kawai da suka ido bi da sayyidina Umar kawai ba sai maganganu ba wallahi ba ku da adalci wannan irin zalunci ne ku rinka ba dan maganganu wanda ba su kamata ba sai da sayyidina Umar ya kufulo yayi fushi sosai sannan sai shi wannan sahabin da ke tattare da shi sai ya karanta masa ayat alqur'ani yana karanta ayat alqur'ani sai sayyidina Umar ya sace sai ya sako bai dau mataki akan sa ba yace sayyidina Umar ya kasance kana waqafan inda kitabillah duk irin fushi da ake faɗa na sayyidina Umar da zarar ka ce dan Allah ayi hakuri ko ka karanta masa ayat alqur'ani shikenan an wuce wajen haka ya kamata mutum ya kasance ina fata an fahimta wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace alladhina yastanibuna kaba'iral ithmi sune wadanda suke kaucewa manyan zunubai wal fawahisha da al fasha illa lamama sai kananan zunubai da as-sayyiati da Allah ya ambata a san wajen da allamama da Allah ya ambata a wajen duk abu dai suke nufi sune kananan zunubai inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijinka mai mayalwaciyar gafara ne wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi yace as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a salloli guda biyar daga asuba zuwa azhar daga azhar zuwa la'asar daga la'asar zuwa magriba daga magriba zuwa isha daga isha zuwa asuba haka yadda suke rotating to haka zaka dauke shi sannan wal jum'atu ila al-jum'ati daga kuma ta juma'ar har izuwa wata juma'ar wa ramadanu ila ramadana haka nan kuma daga watan ramadana zuwa wani watan ramadanan sai annabi ce mukaffiratul lima bainahunna dukkanin su suna kankare abin da ke tsakanin su an fahimta yan uwa laifin da kai daga sallar asuba zuwa sallar azhar duk abin da kai kananan zunubai da ka zo ka shiga sallar azhar duk sai a kakkabe maka su sai a yafe maka su gaba daya haka nan kuma wanda ka dauka daga sallar azhar din zuwa la'asar da ka zo ka shiga sallar la'asar duk gaba daya sai Allah ya yafe maka haka za a yi tai haka nan abinda kai aka ta daga juma'a zuwa wani juma'a wani hadisin ma na ruwaya musul annabi ya ce hadda extra na kwana uku wallahi ko hadisi ne ingantacce na cikin sahih muslim wa ziyadatu thalathati ayyam da karin kwana uku bayan gafarta maka kwana uku sai Allah kwana uku bakwai sai Allah ya ce to kwara masa kwana uku in advance Allah yana son Allah yana son wa ramadan ila ramadan haka nan daga watan ramadan zuwa wani watan ramadan din dukkanin su Allah madaukakin sarki yana kankare abin da ke tsakanin su ne laifi amma da sharti ɗin uwa shine idajtulibatil kaba'ir shine sharɗin idan an kaucewa manya-manyan zunubai shine sharɗin idan ba a kaucewa manya-manyan zunubai ba fa Allah ba zai gafarta maka ba eh sharɗi ne idan ka kawo min abu kaza zan baka abu kaza idan baka kawo min bazan baka ba to shine sharɗi Allah madaukakin sarki yasa idajtuni batil kaba'ir idan aka kaucewa manya-manyan zunubai to ni kuma wancan abin duk zan muku shi to kun ga ashe lallai ya kamata ka san wadanne ne manya manya yanzu da bane dan ka samu wancan garabasa yanzu dan Allah a ce wannan abin yana wuce ka tsakanin mu da Allah waye a cikin mu daga sallar asuba zuwa sallar azhar a ce ba abin da ya na saban Allah dan Allah waye ban sani ba ko akwai a ciki ana wannan yawa babu dukkanin mu hanni da nake magana dukkanin mu hanni gaba ɗayan mu kowa zai abin da ba daidai ba to amma da ka zo ka shiga sallar azhar sai Allah madaukakin sarki sa a kakkabe maka wato in kana jin hadisan da suke bayani game da Allah yadda yake kankare mutane zunubi zaka ji dadi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk lokacin da ka zo alwala idan kana wanke hannunka haka tana dinka lokacin da ruwa yake zuba duk zunubi ne suke kwarayewa suke zuba wallahi haka annabi ya ce yan uwa ruwan yana zuba ta nan wato zunubi kake kankarowa kake wankowa kake zubar da shi a ƙasa abinda kai da hannunka kenan abinda kai da fuskar kuma idan kana wanke fuskarka haka zunubin yake zubewa abinda kai da kafarka idan kana wanke kafarka abinda kai ka taka ka je ka nalefi lokacin da kake wanke kafarka da ruwa haka Allah madaukakin sarki yake wanke zunubanka suna fita haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari allahi inna rabbaka wasi'ul maghfira sai ba laifi fata ayyana alaina to daga nan ne daga wannan ayoyi da makaranta da wannan hadisi fata ayyada alaina sai ya wajaba a gare mu ya zama tilas alfahsu anil kaba'ir mu yi bincike mu duba mu gani menene wannan kaba'ir dan mu san su mahiya menene su likai yajtaniba hal muslimuna domin musulmi su samu damar kauce musu su samu damar guduwa daga inda suke فوجدنا العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا فيها مالن ذابي يتي سي مكا سامو malamai sun yi sabani game da wajen ayyana su guda nawa ne wadannan manyan manyan zinabai da kuma wanne ne da wanne da wanne a ciki inji imam az-zahabi yace wahtajju faqila haka ne ko faqila hiya sab'u yace wasu daga cikin malamai suka ce guda bakwai ne kawai ai manyan manyan zinabai guda bakwai ne kawai wahtajju bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke hujja da cewa guda bakwai ne sai suka dauko wani hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ingantacce ne hadisin sai suka ce dogaran su shine wannan hadisi ga hadisin mallan ya kawo mana shine ijtanibu sab'al mubiqat annabi yace ku nisanci wasu abubuwa guda bakwai masu me masu halakarwa min hada ga cikin su yace ashirku billah akwai shirka da Allah والسحر ده تافي كو بوكنتي وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ده كشيران ده الله مدوكين سركي حرمتا با تاره ده حقي با واكل مال اليتيم ده تن دوكير مرايا واكل الربا ده تر ربا والتولي يوم الزحف ده غدوا لوكين ده اكي ياكي وقذف المحصنات الغافلات المؤمنه ده كما جيفان كتانغغوم ماتا غافلاي رب كننو غما ده سابو بس ما سان سابو بالله su je su aikata shi shine abin da ake nufi da ghafilat sannan mu'minai kuma ka tangagu mutum ya jefe su da zina ya ce ai mazinata ne to waɗannan abubuwa guda bakwai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dukkanin su masu halakarwa ne duk ku guje su to sai malami suka ce waɗannan abubuwa guda bakwai sune kadai manya manyan zunubai hadisin muttafaqun alaihi ne bukhari da muslim suka fitar da shi wa qala ibn abbas radiyallahu anhu amma sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda shi sai yace hiya ila as-sab'in aqrabu minha ila as-sab' abdullahi dan abbas yake cewa a shi a ganin sa yace waɗannan manyan manyan zunubai sun fi kusanci da 70 sama da kusancin su da bakwai ma'ana a wajen abdullahi dan abbas manyan manyan zunubai guda nawa ne kenan guda 70 ba bakwai ba wannan ra'ayi kuma shine imam az-zahabi ya dauka ya gina littafin sa akai guda 70 ya kawo ina fata an fahimta yanwa kun ga imam shi abdullahi dan abbas abinda ya ce kai guda 70 yace ba littafa sai ba amma saboda kaifin masira ta imam az-zabi sai da ya shiga ya fita kwakulo mana guda 70 din ne ya rubuta su kuma insha Allah ta'ala tun daga kan nan har 70 din sai mun karanta su za ku ji su insha Allah ta'ala sai malai ce wa ammal hadithu fama fihi hasrul kaba'ir yace amma hadisin da muka karanta na cewa ku guji abubuwa guda bakwai masu halakarwa yace a cikin sa babu abin da yake nuna mana takaice manya manyan zunubai da guda bakwai kai ba haka hadisin yake nufi ba yana nufin babu wasu zunubai bayan guda bakwai nan ba a'a kamar mai magana ne yace ku guji daga cikin manya-manyan laifuka, ku guji wasu guda bakwai daga ciki. Sai ya nuna cewa guda bakwai nan su kadai ne, ba abinda bayani na yake nufi ba kenan. In ce daga cikin manya-manyan zunubai ku guji guda bakwai, to kamar haka magana Annabi take nunawa. Kun ga bayan guda bakwai nan akwai me? Akwai wasu. Yace wallazi yattajihu wa yaqumu alayhi ad-dalil anna man irtakaba shay'an min hadhihi al-'adha'im mimma fihi haddun fi ad-dunya kal-qatl waz-zina was-sariqa. Malace sai dai abinda ya kamata mu fuskantar da zancen mu zuwa gare shi, kuma dalilai suke tsayuwa a kansa, shine anna man irtakaba shay'an min hadhihi al-'adha'im, dukkanin wanda ya zakke wa wanda daga cikin zunubai da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana yace baya so, mimma fihi haddun, cikin irin abubuwan da akwai haddi a kansa, duk abin da kaji an ce idan ka aikata shi akwai haddi a kansa, kal qatl, kamar kisan kai, waz zina, da zina, was sarika, da sata. Kaga kisan kai akwai haddi a kansa ko babu? Akwai. Wan nafsu bin nafsi ko? Yawwa. Haka nan zina akwai haddi a kanta ko babu? Akwai. Mutumin da ya zina ba shi da aure, za a yi masa bulala nawa? Bulala nawa za a yi masa yan uwa? Bulala 100. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahid minhumā 100 jalda wa la ta'khudhukum, haka ne ko? Bihima ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sannan kuma daura mutum shekara daya. Yawwa, wa taghribu am, haka hadisi ya tabbatar. 100 jalda wa taghribu am, su abinda suke nufi taghribu a wannan lokaci shine ta akwara mutum daga gari, sai ka ƙara ganin ka a wannan garin, sai kai shekara guda ɗaya kana ta garin ba a wasu gurin, in shekara ɗaya sai ka dawo, shikenan ka ci burtsin ɗinka. To amma yanzu za a kori mutum, saboda haka sai dai a sa shi khalfal qadban, yawwa, a sa shi a kurkuku a rufe shi ya shekara guda, shi ne abin da ya kamata. Idan mai aure ne fa sai a jefe shi, ko namiji kuma ta duk sai a jefe shi in mai aure ne, wannan kun ga haddi ne. To haka nan sarika, sata, mutumin da ya sata akwai haddi akan sata, za a yanke masa hannu a iyanan wajen, haka ne ko? Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam min Allah wallahu azizun hakim, haka Allah madaukakin sarki ya faɗa, za a yanke masa hannu. Kun ga haddi ne. To duk abin da kaji an ce akwai haddi akan sa, idan ka aikata shi, ɗan uwa babban zunubi ne, ka guje shi. Idan kana ɗaya daga cikin masu zaki masa, to wancan ruwan baka cikin sa. Allah ya kiyaye. Mala yace waja'a fihi wa'idun fil akhirati min azabin aw ghadabin aw tahdidin, ko kuma abinda wa'idi yazo a cikin sa, abinda ake cewa wa'idi shine narkon azaba. Allah ya ce duk wanda ya abu kaza, za a yi masa abiri abu kaza na azaba, da kaza da kaza da sauransu, to ne shi babban zunubi ne a duniya ko a lahira. Aw ghadabin, ko kuma Allah ya fushi da shi, aw tahdidin, ko wani abu da aka tsoratar aka firgitar a kansa, shi ma duk abin da ka ji shi a irin wannan shakalin, to babban zunubi ne, shi ma ka guje shi. Aw lu'ina fa'iluhu, ko kuma aka tsine wa mai aikata wani abu, duk abin da ka ji an ce wanda ya abu kaza, Allah ya tsine masa albarka ko Annabi ya tsine masa, shi ma babban zunubi ne, baka baya cikin wanda zai samu wancan garabasa. Kamar me? Kamar cin riba, haka ne ko? Kamar cin rashawa, haka ne ko? Kamar mace mai ƙarin gashi, kamar mace mai kankare wushirya, kamar mutumin da yake zagin iyayensa ko zai jawo a zagi iyayensa, kamar mutumin da yake canza iyakar ƙasa, an sa alama tsakaninka da maƙocinka, sai ka je ka ƙaro fili, ka cinye iyakar maƙocinka, to shi ma wannan Annabi ya tsinuwa a kansa. La'anallahu man ghayyara manaral ardh, Allah ya tsine wanda ya canza iyakar ƙasa. To duk abin da ka ji an ce akwai tsinuwa a kansa, shi ma ya shiga cikin babban zunubi. Allah ya kiyaye mu da tsinuwar Allah. Hannu gona ya shiga cikin injiniya, hannu gona sosai ma kuwa. Allah ya kiyaye. Ala lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, irin tsinuwar da ta zo akan harshen Annabi mu tsira da aminci tsar tabbata a gare shi. Fa innahu kabiratun, ma laita dukkanin su kabira ce. ولا بد من تسليم ان بعض الكبائر اكبر من بعض, مالتي سي دي دوله ني زامو سلما زامو يدا اكن cewa su kansa kabira din manya manyan zadaban wasu sun fi wasu, ma'ana wata kabira ta fi wata kabira girma, haka ne?
wata kabira ta fi wata kabira girma, zai ba mu misali. Sai ce ala tara annahu sallallahu alaihi wa sallam adda shirka billahi min al-kaba'ir, shin baka gani ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya irga shirka daga cikin manyan zunubai? Shirka tana ciki ko ba ta ciki? Tana ciki. To tunda tana ciki, akwai laifin da ya kai shirka? Babu laifin da ya kai shirka. To ashe kaga dole a cikin su kansu manyan zunuban wani ya fi wani. Ina fata an fahimta. Amma kuma duk babban zunubi ne, sunansa kabira. Ma anna murtakibahu mukhalladun finnari, tare da cewa ita shirka mai zakiya mata za ku ga dawama zai a wuta, shi babu tuba. An da ya mutu da ita to ba tuba. Wala yughfaru lahu abadan, ba za a taba gafarta masa ba har abada. Amma abin da ake nufi da ba za a gafarta masa ba har abada shi da idan ya mutu a kanta. Amma duk mutumin da bai mutu ba, akwai damar tuba, ya tuba za a karɓi tubansa. Idan ya kasance mutum a rana ba ta fito ta yamma ba, rana ta yamma take fitowa yanzu ta gabas, to duk lokacin da rana ta fito ta yamma an daina karɓar tuba. Hakanan ran mutum bai zo gargara ba, shi ma an daina karɓar tuba. In dai mutum bai tsallake ɗaya daga cikin waɗannan gurare ba, in ya tuba za a karɓa. Ka'ida shi ne al-islamu yahdubu ma qablahu, addinin musulunci yana ruguje duk wani abin da mutum ya kafinsa. Yanzu mutumin da yake shirka bai mutu ba sai ya zo ya karɓa addinin musulunci, duk abin da ya a baya kafin sai a gafarta masa duka. Inda zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, a yanzu sai Allah madaukakin sarki ya dauki ransa, shikenan ya mutu fresh kamar dan jariri. Addinin musulunci kenan. قال الله تعالى الله من أكن سركيتي إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنظام زبياني أكن شركة تند شيني أبن فركو دمال يفار إرقاوة أنا نظام داكتا إن شاء الله تعالى سبو دا لوك سيارة غاياي سيساتي ميزا زام تاش كبيرة تفركو يوا كبيرة تفركو إن شاء الله تعالى زام تاش أكن تأتي الشرك بالله. الله يسام داتي يوا. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. Yake cewa magana akan salati, akwai salatin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da bakinsa mai albarka. Akwai wasu kuma salatittukan da ba manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da su ba, wasu ne suka kirkiro suke yi, me hukuncinsu? To kamar yadda muka karanta a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ba matsala don mutum ya yi salatin da ba na annabi ba, amma abin da aka ce shi ne kada ya mai da shi shi ne salatin da zai rinka yi a koda yaushe. Wajen buɗe magana ko wajen rubutu, duk malamai, wannan ya gabata, malamai sukan yi salati. Malam ya kawo mana salatai kala-kala a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Da ƙarshe ya kawo mana salatin sayyidina Ali da wasu daga cikin sahabbai da suke yi, amma babu wani a cikinsu da ya ɗauki salatin sai ya mai da shi shi ne salatin da zai rinka yi koda yaushe. Amma abin suna yi ne don su ma ya kasance sun samu bajintar yi wa annabi salati, shi sa suke yi. Amma lokacin da ka ji an ce an yi kiran sallah, ana yi annabi salati, salatul ibrahimiyya zaka. Lokacin da kai tahiyya ka gama, ana yi annabi salati, salatul ibrahimiyya zaka. Duk wani irin waɗannan guraren da aka ce kai annabi salati, salati zaka yi, irin wanda annabi ya koyar. Kuma yan uwa, abin da ake cewa shi ne maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da magana ka da magana ta da magana ka. Kwatankwacin fifikonsa shi ne kamar fifikona da kai da kuma fifikon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ina fata an fahimci misalin ko? Tsakaninka ko tsakanina ko tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen falala da daraja, wani irin fifiko ne? Akwai haɗi? Ba haɗi. To haka maganar annabi take da magana ta ko maganarka. Duk abin da ka ji an ce ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam, fifikonsa da abin da ya fito daga bakinka kamar fifikon annabin ne da kuma kai. Ina ba ta an gane? To kaga salatin annabi da salatinka ko salatin shehinka ko salatin malaminka haka suke. Sai ka duba ka gani, idan na annabi kake so ka yi to, idan kuma naka kake so ka yi to. Shi dai Allah madaukakin sarki annabi ya aiko mana, shi ya ce mu koyi addini daga wajensa. Saboda haka duk wanda zai yi salati irin na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, babu laifi lokaci zuwa lokaci don kai wani wannan, babu laifi. Amma dai ka riƙe shi ne a matsayin wani
shine salati na kullu na dindindin shine matsalar barlantana har ka ranka ikrarin cewa yafi salatin annabi ko abin da ya kama da haka wannan kuma wani abu ne na shiga cikin wani hurumin da ba naka ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu gaba daya dan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda lokaci ya riga yayi abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah